Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodi yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare nake da Ladan Ibrahim Ayawa. Muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin namu za ku ji cewa a jiya Laraba ne shugaba Muhammadu Buhari ya naɗa wasu masu bayar shawara akan fannoni daban-daban. Muna kuma ɗauke da ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya dangane da shirin ra'ayin jin jama'a da gwamnatin tarayya ta gudanar a wasu jihohin ƙasar. Sai kuma wasu ra'ayoyin da kuke turo mana. Haka kuma muna tafi da shirin na kasa ba kasawa ba wanda Usman Ahmad Kabara zai gabatar. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Masare assalamu alaikum. Jami'ai a ƙasar Turkiyya sun ce mutane 8 ne suka mutu sakamakon tagwayen harin da 'yan tawayen Kurdawa da ke kudu maso gabashin ƙasar suka kai. Haka kuma mutane da dama sun samu rauni. Yan tawayen dai na jam'iyyar ma'aikata da ake kira Kurdistan Workers Party ko kuma PKK a takaice sun tara bom ne a gefen hanya a garin Kiziltep da ke yankin gundumar Mardin, inda hakan ne dalilin mutuwar mutane uku nan take, kana wasu 25 suka samu rauni daban-daban, cikin ko waɗanda suka jikata har da yara ƙanana su 5. Haka kuma wata mota ɗauke da babamai ta yi bindiga da niyyar auna 'yan sanda a wani ɓangaren sanannen birnin tarihin nan na Diyarbakir. Kuma hakan ya yi dalilin mutuwar mutane 5 fararen hula, kana wasu 12 sun samu rauni iri daban-daban. Duka babamman da aka tayar an tada su ne da niyyar kai wa 'yan sanda hari, amma kuma sai ya faɗa kan fararen hula. Wannan harin bom ɗin ya zo ne 'yan sa'o'i kaɗan bayan an danganta laifin kashe wasu sojoji 4 tare da jimos 9 rauni da ƙungiyar PKK ta yi. Wannan abu dai ya faru ne kusa da bakin iyakar ƙasar Iraki. Sakataren harkokin tsaron Amurka Ash Carter ya aikawa ƙasar ta Turkiyya da saƙon jaje, da kuma waɗanda wannan lamari ya rutsa da su, kana ya bayyana goyon bayan Amurka na haɗa hannu da ƙasar ta Turkiyya domin yaƙi da ta'adda. Duk ƙasashen biyu dai suna kallon ƙungiyar PKK a matsayin na 'yan ta'adda.
Mummunar zanga-zanga da ta fara a ƙasar Habasha cikin makon da ya gabata ya biyo bayan yawan takurawa da wani ɓangaren ƙasar ya ce yake ganin ana masa. Sai dai kuma wannan zanga-zangar na iya kawo manya-manyan ƙabilun ƙasar waje ɗaya, domin ko sun ce abu guda ne ke damunsu. Wannan ne ma ya sa wasu masu kula da al'amuran yau da kullum ke cewa ba a mamaki a sake samun wani sabon tashin hankali a ƙasar. Yanzu haka dai kusan mutane 100 da aka kashe, kuma jami'an tsaro ne suka afka musu suka murƙushe waɗannan masu zanga-zangar a cikin ƙarshen makon da ya gabata. Jami'ar adawa ta ƙasar ita da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International suka ce jami'an tsaro sun buɗe wa masu zanga-zangar wuta, abin da ya yi dalilin mutuwar wasu daga cikinsu. Gwamnatin ƙasar ta Habasha ta ce wannan ba laifin kowa ba ne na illa na 'yan adawa, domin ko su ne suka shirya zanga-zanga ba da neman izini ba. Mai magana da yawun gwamnatin ƙasar ya ce masu zanga-zangar wasunsu na ɗauke da makamai, ciki ko har da bom. Sai dai 'yan adawa sun ce maganar ba gaskiya ba ce. Masu zanga-zangar ba sa ɗauki da kowane irin makami, kuma suna gudanar da zanga-zangar su ne cikin lumana.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ya takarar shugaban ƙasar Amurka a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton jiya Laraba ta roƙi 'yan jam'iyyar Republican da ma masu tsayawa takara na jikar halinka, wato independent, da su jefa mata ƙuri'a. Hillary dai tana son ta yi amfani da wannan dama ce biyo bayan cewar da abokin karawarta na jam'iyyar Republican Donald Trump ya yi na cewa a yi mata tijara. Clinton, wadda tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka ce, ta samar da wani shafin yanar gizo mai take togetherforamerica.com. Ta samar da wannan shafin ne da zumar samun ƙarin sunayen masu jefa ƙuri'a. Shafin na cewa ita ce ta fahimci yanayin al'ummar Amurka mai sarƙaƙiya da yanayin duniya mai cike da rudani, kana tana da ƙarfin zuciyar zamowa shugaban ƙasa da babban kwamandan askarawan Amurka, abinda Donald Trump baya da shi. ta yi wannan roƙon ne bayan sa'o'i kaɗan da Trump ya shaidawa taron masu jefa ƙuri'a a ranar Talata cewa muddin Clinton ta zamo shugaban ƙasa, to ba shakka za ta yi wa dokan ƙasar gyaran fuska da zai hana mutane mallakan bindiga domin su kare kansu. Ya ce wannan batu na mallakan bindiga a halin yanzu yana bisa haɗari musamman a wannan lokacin zaɓe.
Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce za ta dakatar da buɗe wuta na tsawon sa'o'i a yankin birnin Aleppo na ƙasar Siriya domin a samu damar shigar da kayayyakin jin ƙai ga birnin wanda yake cikin damuwa. Ƙasar ta Rasha ta ba da wannan sanarwa ce a jiya Laraba. Ta ce daga yau Alhamis ƙarfe 10 zuwa ƙarfe 1 na ƙasar ta Siriya za ta dakatar da buɗe wuta. A ranar Talata da ta gabata ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci samar da wani lokaci na musamman cikin kowane mako domin a samu shigar da kayayyakin jin ƙai ga mabukata a yankin na Aleppo. Lokacin da wannan sanarwa ta kai ga kunna babban jami'in kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya, Stephen O'Brien, ya shaidawa taron manema labarai cewa zai yi na'am da duk wata sanarwa, duk wata shawara da ta bayar, muddin hakan zai sa kayayyakin jin ƙai su kai ga 'yan gudun hijira. Kalaman O'Brien na baya-bayan nan dai shi ne wanda ya ce mutane sama da miliyan 2 ne a Aleppo ba su da ruwan sha da hasken wutar lantarki. Ya ce a samu wannan biyan buƙatar ko ana nema aƙalla sauyi 48 ne daga manyan motocin ɗaukan kayan da za su yi jigila. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC. To madalla, a jiya Laraba ne shugaba Muhammadu Buhari ya naɗa wasu masu baya shawara kan fannoni daban-daban ta hanyar wani ƙwarya-ƙwaryan biki. Umar Faruk na da ƙarin bayani.
Da dukkan alamu, bayan irin matsin lambar da shugaba Muhammadu Buhari ya samu daga waɗansu 'yan Najeriya dangane da rashin masu ba shi shawara akan sha'anin tattalin arziki da waɗansu fannoni, shugaban dai ya ba bori kaya hau domin ya naɗa Dr. Adeyemi Dipiolu a matsayin mai ba shi shawara akan sha'anin tattalin arziki, da Alhaji Tijani Abdullahi mai ba da shawara akan tsare-tsare, da barista Maryam Uwais mai ba da shawara akan raya al'umma, da kuma sanata Babafemi Ojudu a matsayin mai ba da shawara akan sha'anin siyasa. To amma ko da yake an yi tsawon dan ƙwarƙwaran buki na rantsar da waɗannan mutane, waɗansu ƙwararru akan sha'anin tattalin arziki a Najeriya suna ganin hada walaki wato goro a miya. Saboda Dr. Adeyemi Dipiolu ana ganin cewa bai dace da a bashi wannan mukami akan sha'anin tattalin arzikin Najeriya ba, kamar yadda Dr. Muttaka Usman, shugaban sashen tattalin arziki na Jami'ar Ahmadu Bello a Zaria, yake bayyana mun a fira da nayi da shi.
Adeyemi da aka nada ya yi aiki ne da United Nations Majalisar Ɗinkin Duniya akan tattalin arziki a Afirka da sauransu. To but matsalar da ake fama da ita yanzu a Najeriya ya kamata ya fuskanci mutane ne wa'anda suka san tattalin arzikin da yake cikin Najeriya, ba wanda yake wajen Najeriya ba, ko kuma wa'anda za su ɗau shawara daga wasu ƙungiyoyi ko kuma su ma'aikatu da ke ƙasashen waje akan shawarwar. Shi tattalin arziki dama ya kasu kashi biyu. Akwai wanda suka yi imanin cewa gwamnati da 'yan kasuwa za su iya haɗa hannu a cikin yadda tattalin arziki gaba. Akwai wanda kuma suka yi imanin cewa a kasuwa ce kawai, a nemi 'yan kasuwa su zo su zuba jari. Abin da yake faruwa yanzu a Najeriya ya kamata a ce wanda ya san tattalin arzikin Najeriya ne fiye da shekara 10. Za ka iya karanta tattalin arziki a cikin takardu, amma idan ka zo a cikin ƙasar yadda za a yi aikin shi ne wasu abu daban wanda za ka iya kai ba za ka iya fahimta ba, kamar yadda wa'anda sun riga sun ba da gudunmuwarsu a kan wannan fanni. Ba cewa ne ba zai iya ba, amma ƙalubalen da ke gaban yanzu ya wuce wani ya zo daga wani wuri ya ba da shawarwarin da za su fidda mutane daga wannan ƙangin da ake ciki yanzu.
A waje ɗaya, wani ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki wato Malam Shu'aibu Idris ya ce lallai akwai gyara dangane da wannan naɗin da aka yi, saboda abin da aka karanta da ƙwarewa a karatu daban, kuma abin da ake iya aiwatarwa ko aka sani a zahiri wani abu ne kuma a daban.
Ana ta ce ce ku ce a game da wannan matsayin nan mai ba shugaban kasa shawara akan fannin tattalin arziki saboda tabarbarewar tattalin arzikin Najeriya da muka samu kan mu a ciki yanzu ko inda mun waye gari da cewa tattalin arzikin Najeriya ya koma na biyu ne makon da mu ne na daya a kasar Afirka yanzu Afirka ta kudu ta kere mana
Mallam Shu'aibu Idris kenan kwararre akan sha'anin tattalin arziki a tattauna da nayi da shi a Abuja sannan tun farko kun ji ra'ayin Dr. Muntaka Usman kwararre akan sha'anin tattalin arziki kuma shugaban sashen tattalin arzikin na Jami'ar Ahmadu Bello a Zaria a tattauna da nayi da shi Umar Faruk Musa mu Amurka a Abuja Nigeria
Nigeria kasa ne uwa daya uwa daya uba daya kasa ne
a gaida Umar kafin mu je ga rahoton mu na gaba sai a shakata da shata
baban kan budan Usman
To Allah ya ji kamar ga ya shata. Yanzu kuma sai babban birnin tarayya Najeriya Abuja, inda Nasiru Adamu ya hada mana rahoto kan shirin jin ra'ayin jama'a da gwamnatin tarayya ta gudanar. Nasiru, gare ka.
Tarukan na ganawa da jama'a kai tsaye kamar yadda jagoran shirin ministan labarun Najeriya Lai Muhammad ya bayyana, na da muradin fahimtar da al'umma irin ayyukan da gwamnatin Buhari ke yi don cika alƙawuran sauya lamuran Najeriya da gabanar da ya ce gwamnatin baya ta tafka. Wannan taro da ya faro daga Kano zuwa sauran sassa kan samu halartar minista da wasu jami'an gwamnati da ke wakiltar yankin a bangaren zattarwa. Lai Muhammad ya yi bayani yadda gwamnatin ke shirin ɗaukar matasa aiki, tallafawa mata da jari da ɗaukar nauyin 'yan makaranta don zurfafa karatu musamman ma a darussan kimiyya da fasaha. Tallafin da ya kunsha karo na farko a tarihin Najeriya sanya naira biliyan 500 a kasafin kuɗi don amfanin talakawa.
Sunana Muhammadu Siraju Alhaji Sabo daga Kefi jihar Nasarawa. To fa muna jan hankali ga shugaban ƙasa ya ƙara gane cewa ba shi da wasu sai talakawan. Yau talakawan suka ce eh, to sun ce eh. A waye wanda muka yi in talakawa suka ce a'a sun ce a'a in ba haka ba to da ba kawo da gwamnatin da ta wuce ba tunda talakawa sun kai wannan matsayi na wayewa to a kawo wasu tsare-tsare da manufofi waɗanda za su yi kusa da talakawa su taɓi jikin talakawa don talakawa su samu sassauci game da wannan hali da ake ciki
Ba mamaki taron a wasu jihohi da ba lalle suna danyen ganye da gwamnatin bane kamar jihohin Kudu maso gabas a rika samun kalubale. Sanar da aikin share da gwalo daga yankin Ogoni ya sauƙaƙa lamarin rashin jimirin samun sauyin a Kudu maso Kudu in an ɗebe ta adin da 'yan tsageren Avengers ke yi. Sakataren APC mai mulki mai Malabu ni ya ce nan ba da dadewa ba in Najeriya za su ci ribar zaben gwamnatin ta canji.
Dole sai an taskace arzikin domin duk dan Najeriya ya san cewar ga halin da kasan yake ciki kafin zuwan shugaban Muhammadu Buhari. Kusan ta durkushe ba komai komai ya rubuje to kaga dole ne wannan tsarin ita ce tsari guda daya da za ta samu wa matasa aiki sannan kuma kudirin da ya dauka wajen bunkasa harkokin noma da ma'adinai to kaga da wasu hanyoyi dai na tallafa so kaga wa'annan hanyoyi duka ba abu ne masu yiwuwa a halin da tattalin arzikin kasar nan yake ciki ba, to wannan kokari da yake yi insha Allah wa'annan abubuwa duka ba wani abu ne boyoyu ba. Duk dan Najeriya yana ji yana gani, kuma kowa ya san abin da yake faruwa yanzu. Duk dan Najeriya na gari yana hamdala bisa wannan abu da yake gudana yanzu a Najeriya.
Yawanci jama'ar Arewa maso gabas na kawar da batun kuncin tattalin arziki da nuna gamsuwa ga murƙushe ta'addancin ƴan Boko Haram. Ga wata jami'ar kamfen ta shugaba Buhari Victory Senes ta ce duk da zuwa yanzu ba su samu aiki ba, amma sukan yi barci.
Da a ce ko Allah na tuba ba mu samu zaɓe nan ba, da yanzu ba mu san inda muke ba. Kamar ni daga North East nake, ai da idan zaka tafi Yola sai ka yi tunani ina ne zaka kwana kafin gari ya waye ka sake wucewa, amma yanzu zaka iya wucewa ba damuwa, ba security challenges.
Haka siyasa ta gada, yayin da gwamnati ke cewa tana sane da kuncin da talakawa ke ciki, talakawa ko yana cewa suna jira musamman ma in akwai ruwan ciki, wanda Hausawa ke cewa da shi akan jawo na rija. Nasura da Malika Amran Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kai da Nasiru, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu haka agogonmu na cewa ƙarfe 3:16 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. Shirin nakasa ba kasawa ba ya danko ɗaya daga cikin ƴan Najeriya wanda suka samu halartar taron nan na Mandela Fellowship, wanda ake kira a Hausance tsarin koyar shugabanci daga matasa ga matasa a duniya baki ɗaya. Mun samu ganawa da Isiyaku Adamu Gombe, dan mutanen Gombe kuma shugaban kungiyar makafi ta Najeriya, wanda kuma ya samu halartar wannan abu da aka yi na shirin koyar da shugabanci ga matasa ƴan Afirka musamman. Assalamu alaikum warahmatullahi.
Amin alaikum assalam.
To da farko, da wa nake magana a cikin shirin namu ne yau?
To sunana Ishaku Adamu Gombe, shugaban kungiyar makafi na Najeriya.
To malam Ishaku, barka da warhaka, ko ince barka da zuwa Amurka.
Yawa.
Na sauraro zai ce a na Najeriya kuma gashi a Amurka. To a bakin waka an ce a bakin mai ita tafi dadi, ya zamu ji tiryan-tiryan a bakin ka in mai sauraro yayi hakuri. Da farko, kafin mu je ga jinyar da aka yi harkar taho nan Amurka, me ka fahimta da kalman nan da Bahaushe yake amfani da ita wurin kiran wanda suke da bukata ta musamman ta cewa nakasassu ne?
Na farko dai, kalma tana da ko kuma harci yana da tasiri game da yadda mutane suka fahimci abu da kuma yadda suke daukan abu. So a ce mutum nakasashe ko kuma a ce kalmomin da mutane suke faɗa ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Duka gaskiya wannan ba kalmomi ba ne wanda suka dace, kuma ba a mana adalci wajen irin wannan fadan kalmomi. Idan ka ce mutum na kasheshe, wato abin da ke nufi to kaman ya nakasa ba zai iya yin komai ba sai yadda aka yi da shi, wanda kuma gaskiya ba haka ba ne. Wanda lokaci da kuma tarihi da kuma zamani ya gwada mana kan cewa duka wannan kalmomin ba su da tasiri, kuma ba yadda ake ɗaukan ba haka muke ba.
Haka. Mutane da yawa wanda suke da ido ko suke da hannu ko suke da kafa suna kasa cimma abubuwa da yawa a rayuwa, sai kuma muka ga gashi zamani ya zo da cewa masu wannan irin bukatu na musamman na rashin wata gaba ko wani ido, sai gashi suna cimma abubuwa da yawa a wannan zamanin, wanda hakan ya ƙaryata cewa su ba sa iya komai a rayuwarsu sai a yanda ake da su. Wace irin nakasa kake da ita?
Alhamdulillah, ni mara gani ne, bana gani tun ina dan shekara 7. Allah Ubangiji ya jarabe ni da rashin gani, kuma da haka na tashi, da haka na yi primary, da haka na yi secondary, da haka na yi degree na farko, na yi na biyu, kuma yanzu ina shirin degree na uku in Allah ya yarda.
To dan bani karamin tarihin yanda rayuwarka ta fara a cikin minti 2 ko 3.
To kamar yadda na gaya maka, na samu rashin gani tun ina dan shekara 7, kuma iyayena suka kai ni makarantar makafi na Bauchi, kuma inda na yi makarantar makafi a Bauchi, daga nan na je na yi secondary na Ajos, na dawo gida Gombe inda na yi jami'ar jihar Gombe, inda na karanta political science ko kuma kimiyyar siyasa. Bayan mun kammala, bayan mun dawo daga botan kasa, su jami'a suka duba wasu daga cikin mu, suka dauke mu aiki. Kuma suka tura ni kasar Ingila, inda na je nayi degree na na biyu a bangaren siyasa da tattalin arziki, wanda kuma na dawo yanzu ina musu aiki a gurin su. To bayan nan ganin cewa kungiya na haɗin kai yana da daɗi, don su suka zo gidanmu a wancan lokaci suka ce a sa ni a makaranta. Bayan na gama
su kungiya su suka kiran da a sa ka a makaranta lokacin da kake ƙarami.
Kwarai da gaske, su zo har gida suka samu kakana suka ce a kai ni makaranta.
Kungiyar ta irin mutane haka masu na kasa ko kuma bukata ta musamman ta makafin,
wanda yanzu nake shugabanta na kasa.
To tun kana yaro take kenan.
Tun 1968 aka kafa kungiyar a Najeriya.
Masha Allah.
To bayan sun zo suka faɗi kan cewa kai ni makaranta, to ni ma bayan na gama suka zo suka ce to ya kamata mu matasa mu shiga cikin kungiya. Kuma alhamdulillah muka shiga, nayi sakatare na kungiya na jiha, kuma nayi sakatare na kasa. Yanzu kuma a 2015 aka zabe ni shugaban kungiya a zaben mu da muka yi a Lagos, wanda yanzu muna ci gaba da gudanar da wannan kungiya wanda sakatariyar mu tana Lagos.
To kenan kai ba ma arewa ce kungiyar ba, kawai kudu da arewa ne, guda ɗaya ce.
Guda ɗaya ce, jihohi 36 har da Abuja, duk muna da membobi kuma sakatariyar mu tana Lagos.
To masha Allah. To Malam Isiyaku, al'amura na Bahaushe ko in ce na mutanen arewa da na kudu ba sai an gaya maka ba, yaya na kasa take in aka ce wannan yana da wata bukata ta musamman a jikinsa a kudu da kuma arewa, ya zaka hada abun tun daga kungiyar can tana da reshi a arewa, a kudu da arewa?
Well, gaskiya abubuwa ne mabambanta guda biyu. Mu na farko, yawanci a arewa idan aka samu na kasheshe a cikin biyu abu ɗaya yana faruwa, ko ayi watsi da shi ko kuma a masa rikon da ba zai yi amfani ba.
To
in an yi watsi da shi, abinda nake nufin watsi da shi shine ba za a kai shi makaranta ba, za a kyamace shi, a boye shi, daga baya ya fara shiga bara, shikenan ya shiga duniya ya ta yawon barace barace da gidan sarkin makafi sai gidan sarkin guragu, inda zai karata kenan ba ruwansa da ƴan uwansa. Shikenan. So kaga ba a bashi kulawa nan musamman ba an yi watsi da shi, ko kuma a gwada masa gata, a rike shi, a hana shi yin komai, a hana shi makaranta, a masa komai, sai daga baya kuma ya zo ya zama mutane ji dadi.
Dan ba abin da zai iya kanshi.
Dan ba abin da zai iya yi. Kuma ba za a iya ci gaba da masa abin da ake masa ba. Watakila wanda suke masa masu kau.
Haka.
So sai kaga a cikin ɗaya ko a cikin biyun nan ɗaya yake faruwa a tsakaninmu da kasun arewa. Yi mafi yawancinmu. So amma a kudu gaskiya tsarin daban ne. Wanda yanzu maganar da nake maka shi shugaba da na karba a hannunsa ma'aikacin banki ne, wanda ya kusan managing director a Access Bank, yanzu haka yana headquarter a Lagos, Barina.
Ba Bahaushe bane.
Ba Bahaushe bane dan akwai bune. To wanda makafin mu ko da guragu ko da abun nan surga sun ci gaba, na farko al'umma tana ba su kulawa na musamman, kuma ana kai su makaranta, bayan kuma sun dawo daga karatun kuma ana daukan su aiki, kuma aiki mai daraja. Yanzu misali duk makafin mu ko guragu da suke aiki a arewa, sai dai ka samu suna aiki a ma'aikatar makafi, ko kuma a kai su wani social welfare a
jibgi anan.
Yawo a jibgi anan, babu wani albashi na musamman, babu wani kulawa na musamman da ake basu. So wanda su kuma zaka samu, ni a kudu na san makafi da wanda suna aiki a NNPC, na san wanda suna aiki a bankuna, na san wanda suna aiki a kamfanonin mai, wanda su riga sun ci gaba kuma suna taimaka al'ummarsu. To kaga ba za a kwatanta da ko kaɗan da mutanen mu na ko kuma na kasassun mu na arewa da kuma irin daukan da ake mana ba.
To kaga kamar misali, ni yanzu a matsayina na Usman Ahmad bani da wata nakasa a jikina ko kuma wata bukata ta musamman a jikina, amma yanda ake kallo ko kuma ake tarairaya ko kuma ake muzantawa da makamantansu ga mutanen da suke da irin wannan bukata ta musamman, abun yana timin rai. To ya aka yi sauran mutane abun bai damu mutane ne, ko ya kuke ganin Bahaushe? Bahaushe yana da tausayin da kasashe, ko kuke gani, ko san shi yake, ko san inna uwamu ne, san ya sha ya shanya kafarta?
To wato abu ne mai dan wahalan ganewa. Akai tsaye ba za ka ce Bahaushe ya tsani na kasashe ba, sai dai mu ce watakila bai san me zai yi da shi ba, ko kuma bai san amfaninsa ba. In nace bai san amfanin sabon da yake nufi, ai misali idan ka san amfanin mutum, to zaka tarairaye shi, kuma zaka masa duk abin da ya kamata domin ya amfani kansa, kuma shi ma ya zo ya amfani al'umman da yake ciki. To wannan tsarin kwata-kwata ba mu da shi a arewa. kusan an dauki nakasheshe cewa abun da ya dace da shi shine bara har zaka ja ko wani karin magana da malam Bahaushe yake yi zaka ji an ce kai wannan bai tsaya da kansa inda Allah ya ajiye shi ba wato abun da Bahaushe yake nufi shine akwai inda kai Allah ya ajiye ka matsayin kan nan nakasheshe shi ma wanda ba nakasheshe ba ko inda Allah ya ajiye shi
kamar misali aga gurgu yana kamar misali buga kwallon kwando misali
aga gurgu yana kollon kondo ko kuma a ce aga gurgu ya dogara da kansa
ko ya zama tela
ya zama tela ko kuma yayi wanka tsaf ya fito ya sai kaji an ce wannan bai tsaya da kansa inda Allah ya ajiye shi ba wato akwai inda Allah ya ajiye ka a ganka a cikin tsumma a cikin raki kana roƙo ana baka sadaka to in kai wannan a arewa matsayin ka nan ka sheshe to ka aje kanka inda Allah ya ajiye ka
an fi san ganka kaman ka zagi sama
yawwa abin da suke nufi kenan
to Isiyaku Adamu Gombe sai Allah ya kai mu wani makon za mu ci gaba da tattaunawa tare da kai a cikin wannan shiri na nakasa ba kasawa ba nan da mako daya ko biyu idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu a madadin shi Isiyaku Gombe shugaban kungiyar makafin Najeriya sai kuma wacce ta hada mana sauti Julie Davis Creation Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
a gaida na Kabara yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora Kamfana malamin dorin jihar Jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da matakin da gwamnatin jihar Jigawa take dauka na dawo da kudaden al'umma wanda jami'an tsohuwar gwamnatin Sulaimido suka kwashe wa al'ummar jihar Jigawa domin yanzu naji an ce gwamnatin jihar Jigawa tana neman kudi biliyan 8 waɗanda aka kwashe su a aljihun ƙananan hukumomi kuma na ji an ce yanzu akwai biliyan 5 ma ita ma da ta biyo baya to muna roƙon mai girma gwamnan jihar Jigawa kada ka yi sassauci a kan dukkan mutumin da ya ɗebi dukiyar jihar Jigawa in mai da ita ta zama dukiyarsa mai magana Alhaji Audu mai gora Kamfana malamin dorin jihar Jigawa
Assalamu alaikum sunana Baffa Haruna Damba Habaju Bajoga malamin makarantar Zalingo Primary School Ashaka to alhamdulillah haba ɗan majalisu ai ba a sauyawa to sunan sa muna ji kuna ta fafutuka kuna ta kokari domin kare kanku ko kuma domin kare shugaban majalisa dogara akan almundahanar da aka gano yayi a kasafin kuɗin shekara dan haka wallahi mu talaka ba za mu daina kalubalantar ku ba har sai mun tabbatar da gaskiyar al'amari na haka IFCC ya kamata ta shiga cikin wannan lamari dumu-dumu domin kuwa mu talakawa mun tura ƴan majalisa ne domin su wakilce mu dan haka sai suka zo suka saba abin da muka tura su dan haka matukar ba za su wakilce mu ba mu kan su dawo mu canja wasu mu canja waɗanda za su iya
to madalla da wannan muka kaga shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice
Shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya soki kasar Ukraine wanda yace ta zabi tashin hankali maimakon zaman lafiya domin ko ta kawai Crimea hari wanda sojojin kasar Ukraine din suka kai Shugaban Putin yace wannan yunkurin neman tada hankali domin kawai a samu rashin zaman lafiya ba komai bane illa neman kawar da hankalin jama'a Putin da yana magana ne lokacin da yake wa taron manema labarai jawabi a jiya Laraba a Moscow yace za mu yi abin da duk ya dace mu yi domin ƙara inganta matakan tsaro da ma kare kayayyakinmu da ƙasar mu ba shakka za mu ƙara ƙaimi wajen duk wani abu da ke nasaba da tsaro sai dai shugaban ƙasar Ukraine Petro Poroshenko ya yi fatali da wannan kalamai na Putin yana cewa wannan batu na shirme ne da bankaura domin ba za su taba amfani da ta'addanci ba domin kawai suna so su mamaye Crimea yace Ukraine ta rukufa wajen ganin ta kare dayocin ta akan ƙasa mai cin gashin kanta kuma za ta yi haka ne ta hanyar siyasa da diplomasiya Jami'ai a ƙasar Turkiya sun ce mutane 8 ne suka mutu sakamakon tagwayen harin da ƴan tawayen Kurdawa dake kudu maso gabashin ƙasar suka kai haka kuma mutane da dama suka samu rauni 'yan tawayen dai na jam'iyyar ma'aikata da ake kira Kurdistan Workers Party ko kuma PKK a takaice sun tada bomb ne a gefen hanya a garin Kiziltai.
A gaisheka masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu amana dalla dan Ibrahim Ayawa da ta ni gabatar da shirin sai Salaman Abu da CD waɗanda suka bada umari da ma injiniyan mu ne yau Malam Zubairu ni Sarfil Hashin Gumi da ke cewa sai anjima salamu alaikum.